Ina sha'awar zama malama, ban taba shakkan malanta da ina yi ba, kuma ina jin dadi. Ba wai yana da kudi ba, babu kudi, amma gaskiya ina jin dadin aikin da nayi. Kuma yaran da na fi koya musu, yara kaman daga shekaru 5 zuwa shekaru 7, shekaru 8.
Kallabin shirin a wannan makon, ƴan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabin shirin mu na kanmu. Daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mu fita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido, da gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa, da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Banda ɗorawa a hirar da muka fara da kallabinmu ta mako, malama Sini, za mu kuma ɗora a kan nazari da muka faro kan cin zarafin mata a gidajen aure. A fannin kiwon lafiya kuma, mun gayyaci ƙwararriya a fannin kula da lafiyar mata masu juna biyu domin neman bayani kan abin da ke kawo mutuwar jarirai a ciki. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga hiranmu da kallabinmu ta mako, bari mu faro takon da ƙara haska fitila kan batun cin zarafin mata da ake ta ƙoƙarin daƙilewa a matakai daban-daban. Barista Husaina Mai Rigatila, ma'aikaciyar ma'aikatar shari'a ta Najeriya a birnin tarayya Abuja, ta bayyana abin da ke haifar da cin zarafi a zamantakewa aure da kuma matakan da mace za ta iya ɗauka ko kuma ta bi wajen kare kanta daga cin zarafi daga mijinta.
Farko dai zan ce cin zarafin mata ba abu ne mai kyau ba. Ba wanda zai so ya bada da diyarsa aure a je ana ci mata zarafi. Na farko shine, yayin da kin gane mamiji ma mai duka ne ko yana ci miki zarafi, muna da kungiyan agajin shari'a, wato Legal Aid Council of Nigeria, muna da FIDA, inda zaki je ko kuma ki rubuto petition ɗinki zuwa Citizens Rights Department, Federal Ministry of Justice, wato department ne wanda yake kare ƴancin bil'adama. An ɗauki alada, an haɗa shi da addini. Alada dai da addini dai ba abu ɗaya bane. So da yawa iyayenmu in ka zo gida ka ce gashi ana ci maka zarafi, sashi ku yi haƙuri, mu ma da haƙuri muka zauna. To zamani ya wuce wanda ƴatan mace dai ta ga ana ci mata zarafi za ta zauna shiru, don iyaye sun ce sun yi zama da haƙuri, har ya kawo ga rashin rai. A addinin Krista ana ce for better for worse. Amma if worse come to worse come, ai ba abin da zai saka ka zauna. Ka zauna a kashe ka, a rasa rai, a ba mu iyaye haƙuri ba shi bane. Kuma a addinin Krista dai ba wata provision din da aka yi cewa ai in namiji na ci maka zarafi ga inda za bi. Na dai san dai ana sulhu, wato dattawa da kuma fastoci sukan zauna ne su ji koke-koken, amma ke kina da izinin ki dauki matakin da ya kamata a ce kin dauka don ki tsare ranki da kuma na ya'yanki. Hukumomi nan, zaki iya zuwa police station, zaki iya zuwa kungiyan agajin shari'a, wato Legal Aid Council, kina iya zuwa FIDA, International Federation of Women Lawyers, kina iya zuwa Citizens Rights Department, Federal Ministry of Justice, ki kawo kukanki ko kuma karan. Sannan kuma ba addinin da ta ba da izinin cewa in ka yi aure ka dinga musguna ma mace. Allah ya kama wani zamani ne wanda ake musguna ma mata, ana takurawa mata, ana kuma kashe mata. To ni zan yi magana ne nan da babban murya. Ya kamata hukumar shari'a ta ɗauki mataki masu tsanani. Duk wanda aka same shi yana musguna ma matan shi, hukuma ta ɗauki mataki mai zafi. Domin in ta ɗauki mataki mai zafi kuwa, alabar shi in aka yi certain example da mutum ɗaya, kowa ya shiga ruwan hankalinsa. Sannan kuma ni a ganina shi ne, ya kamata ne ana musguna ma mace kar ta yi shiru ta fita ta faɗa, domin in ciwo na damunka, in ba ka je gurin likita ba, likita dai ba wai zai biyo ka gidanka ba ne zai tambaye ka meke damunka ba. Mata su dinga bude baki suna magana. Muna nan kullum muna kan faɗakarwa, a gudi baki ayi magana shiru ba zai taimakawa ba idan har baki fadi ba ba wanda zai san damuwan da ke cikin gidanki sai kin fita kin ce ga damuwanki sai Allah kuma ya taimaka a ce ga inda za a bi a samu saukin wannan ciwo abu na biye shine al'adunmu na Afrika bai taimaka ma mata ba sam amma ni ina farin ciki da addinin musulunci wanda ya ba da asalin doka da kuma yanayin yanda za a yi rabon gado ina mai kira ne da babban murya duk mace da ta ga ana musguna mata ko ana takura mata kar ta yi shiru sannan ta nemi hukumar hagajin shari'a ko ta nemi FIDA ko ta nemi Citizens Rights Department a Federal Ministry of Justice ta zo ta kawo kukanta ko alaba shi in Allah ya yarda ta samu taimako sannan kuma limaman addinai su dinga fadakarwa a masallatai su ta fadakarwa a coci musguna ma ƴata mace ba shi da kyau domin karfin ƴata mace da namiji dai ba daidai bane zaka iya garin zuciya ya kwashe ka dauki abu mai karfi ka je sai ka gani kila ma baka yi ne daukin rai ba garin zuciya sai ka gani ka buga ta a mummunan wuri rai ya tafi an shayin haka a taimaka limamin addini a taimaka ana fadakarwa sannan fannin shari'a kuma a taimaka a kwace ma mata yanci domin kowa mace ce ta haife shi ya kamata a taimaka a kare mata sannan kuma a kwace musu yanki
Tama da lama su saurare shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa. Ta bari mu koma kan batun kula da lafiyar mata masu juna biyu da ke ci gaba da daukar hankalin hukumomi da ma'aikatan jinya. Inda rahotanni ke nuni da cewa ana ci gaba da samun mace-macen mata da jarirai a lokutan haihuwa musamman a kasashe masu tasowa kamar Afirka.
Muna tare da Metron Binta Muhammad wacce take rice shugaban ɗakin haihuwa na asibitin koyarwa na Baraudiko da ke cikin Kaduna. Haihuwa nan ɗa yanzu babu rai wani irin yanayi ne wanda mace takan ɗau ciki cikin watannin da yake ana so a haihu ɗa daga wata tara kafin lokacin haihuwa. Sai a samu yaro ya rasu wato tun yaro na ciki dan ya rasu me ke kawo haka menene abubuwan da ya kamata a yi menene mataki ya kamata a bi duk samu ji daga bakin ita Metron Binta Muhammad barka da sa
barka da din
me ke haifar da haihuwar da fara
da ya mutu a ciki a zo haihuwa a haife shi bare muna iya cewa mu anan a gefen mu mukan ce cikin da ya kai watanni wata bakwai wato mako 28 bayan mako 28 a ciki zuwa wata tara idan ya mutu a lokacin nan a ciki ta yanda za a zo a haife shi ya fito ba shi da alamar rai shine muke ce mai wannan stillbirth
wato haihuwar da
ya fito ba rai
za mu iya cakin nan daga wata bakwai zuwa wata tara inda za a yi fada ba rai
ba ya fito ba rai in ya mutu a ciki ko lokacin da ake nakuda har aka zo aka haife shi ya fito ba rai ba alamar rayuwa ba alamar rai shine muke ce ma wannan stillbirth mu anan gefe mu kuma kwanni 28 wato wata bakwai saboda kasa da nan muna ce mishi bari
to yake Metron kowane ciki da aka dauka fatan ne shi shine Allah ya kawo lokacin da za ta haife shi a ganinci a duniya kuma kuma za ta samu wannan matsalar za su so su san menene ke kawo dalilin da yake janyo mace ta samu wato dan da take dauke da shi ko yadda take dauke da shi ya mutu a cikin ciki
akwai abubuwa da ke kawo mace-macen da a cikin ciki kafin lokacin haihuwa bayan wata bakwai ne kamar yadda nace miki kafin a haife shi ko lokacin da ake nakuda kafin da ya zo duniya yana iya zama kilar uwar ba ta da isasshen jini a ciki ko kuma ta rashin lafiya ciwon malaria nan yana iya kawo bari kuma iya yi sa ya kashe da a ciki
to zabin cizon sauran
rai da gaske malaria musamman in yi zafi shi yasa in suka zo awo in suna zuwa awo mukan ba su rigakafin malaria nan saboda ba mu son samu ciwon balantana har ya zo yi musu illa ko yi ma abin da ke cikin su illa mukan kira shi ki sha a gaban mu
to
shi na rigakafin malaria mu ba ta ruwa mu ba ta riko ruwan shanki a gaban mu ba ta haɗi shi ma ƙa'idar shi ne ma ta sha a gaban mu sannan kuma akwai kwayoyin da za ta sha saboda su ba ta isasshen jini a jikinta saboda rashin isasshen jini a jikinta na iya kawo ko teɓari inda ke wata bakwai ko kuma bayan wata bakwai ne a iya kawo ta shiga na'ura lokaci bai yi ba ko kuma ya kashe dan a ciki saboda ba ta da isasshen jini ita kanta saboda jinin da ke jikinta ne fa suke samu abin da ke cikinta suna yana samu shi ma ya rayu to idan ita kanta bai ishe shi ba ya za ya je wurinta ya je wurin abin da ke cikinta sannan kuma akwai infection wato cututtuka kamar su ciwon sanyi yana iya kashe kashi ma a ciki sannan kuma akwai hawan jini da hawan jini sosai wanda mukan ce ya yi kai ga preeclampsia severe preeclampsia zuwa eclampsia
wato jijigarin
kautin ko jijiga eh in ya shi hawan jini na in yayi yawa ne yayi yawa shine yake kai ga ta fara jijiga wanda muke cewa eclampsia so yana iya kashe abin da ke cikin tashi ma ko kuma shi dan yana cikin cikin jikin sa yana yawo ne cikin wannan ruwan da yake ciki ga cibiyan nan tana da kunye tana da tsawo wani garin yawo ne yana iya yanzu ya shake shi
to rato wuya
rato wuya shi ya wato yawanci irin wannan an zo haihuwa a nakuda aka zo haihuwa shi yasa kiga suna haihuwa za mu sa hannu in kai ya fito sai mu ji akwai cibiya na dada wuya saboda maza maza mu sa hannu mu ji mu raba shi da wannan cibiyan saboda ya ci gaba da shake shi sai ya fito ba shi da rai
to wato har an kai wata tarin da yana
rai
amma kuma saboda wannan abin da
ke ta lade
yana kuma da tsayin fitowa shi ya yana ja
yawwa
zai iya tsayin
da wurin nan zai iya rasa ranshi shi ne kike ga ya fito ba rai to shi sai ga da kai ya fito da mukan sa hannu mu duba shi da ta lade wuya ko bata nade ba in ta lade sai mu ji wanda ta yi sako-sako inda za mu iya cire ta ne ta kashi ko ta mutuwa ta ciki ta saki wuya ko kuwa mu sa abu mu kama mu yanka mu raba eh saboda ta shiga bada shake shi wurin fitowar nan yana iya rasa ranshi ko kuma ita cibiyar saboda tsawo tana ci yana yawo tana iya zuwa ce kulli they form in knot wato ce kulli eh idan ta kulli nan shi ma kin ga ta kulli ai ta hannun yake samun iska oxygen da jini daga wurin uwan shi ya zo ya bashi shi ma a cikin shi to ai kullun ne sai tana yana ragewa sai a rasa shi sannan kuma idan mace tana da ciki sai ga zuban jini kafin nakuda ya zo ta fara zuban jini ko kuma tana cikin nakuda sai jini ya fara zuba zuban jinin nan ta ina ne a ita uwa inda yaro ke ciki mabiya muna ci mutu na santa ko wanne wuri sa yanda suke faɗin suke kenan to suna ca uwa suna ca mabiya idan ta fara ɓamɓarowa daga jikin inda ya mahaifa boom uterus in ta fara ɓamɓarowa daga ciki a lokacin da take bai fara nakuda ba ko ko ana nakuda ta fara ɓamɓarowa ta fara separating daga jikin uterus ita inda yaro ya
mahaifa
mahaifa din to kin ga ai akwai kasawa na samun jini isasshen jini zuwa ga dan daga uwa zuwa ga dan an samu dan tsaitsai ku ba zai sani shi ba to wannan ma na iya kashe dan ko a ciki har bai fito ba ne
cikin kwanaki ko ko daidai ranar da za a haifi yaron abin zai iya faruwa
ai da zaran jinin ne ya fara zuwa zaran jinin ya balle ya fara zuwa yana iya yiwuwa in ce wannan ne uwa ce ta fara jitaci ta fara barewa daga cikin mahaifa to shi ne sun ga an samu tsaiko ba isasshen jinin da zai zo daga wurin uwa da oxygen iskan nan da ke bi ta hanyar jini da zai samu yaro shi ma ya samu ya rayu a ciki in bai samu akwai matsala yana iya kashe shi tun a ciki kafin ya fito in kuma tana nakuna naka samu wannan yana iya kashe shi shi yasa da zarar an ga wannan aka duba aka gani ke fara to shi yasa idan da zarar alƙa muka ga mace mai juna biyu da zarar ta fara ganin jini matsala ne maza-maza ana sa a ɗauki mataki a kanta
madalla kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau ma muna tare da kallabin mu ta mako Simi Simji Goshewe wata malamar makaranta da ta fara nuna sha'awar malanta tun tana karama ta kuma shiga ilmantarwa ta fannoni da dama ga kallabin tamu
to amma ni abin da ya bani mamaki shine kin yi wannan karatu har kin kai kina kan digirgir amma me ya baki sha'awar shiga malanta kasancewa a Najeriya kin ga yanda malamai ma ba a ba su wani daraja da sauransu me ya baki sha'awar cewa ke ki zama malama
a lokacin da mu yara muna wasa in na gan kullum muna wasa da masu yi dafa tuwo da gongoma tuwo din fa kasa ne fa ko muna ta wasa ni dai na gan lokacin kullum sai ni ne zan doka itace a hannu in nima gawayi nima dan silin ko nima wani paper cardboard sai ina koya musu
tun kina yariya ke dai malama
ina sha'awar zama malama ban taba shakan malanta da ina yi ba kuma ina jin dadi ba wai yana da kudi ba babu kudi amma gaskiya ina jin dadin aikin da nayi So da yawa da an kira ni je yi aiki a nan Post Authority in je nan jitan but na kullun san tambe in ba makaranta ba zan je in akwai makaranta da yara kuma yaran da na fi koya musu yara kaman daga shekaru 5 zuwa shekaru 7 shekaru 8 yara wato nursery zuwa primary kenan shekaran da ina jin dadi ina shawon aikin na malama da su so abun da ya karasa na ji dadin wannan zan ce kiran Allah ne domin koyaswa ma yara ba mai sauki bane balle yanzu da ne da zaka iya ka rike blala ko ki rike blala hannu in yaro ya gan blala zai nasu yayi karatu amma yanzu da dokan child right law the teacher be kamata a gangwani da blala a hannu wai zaka mare yaro ko ka so ya zama da dan wuya sosai koyeswa yaran yanzu ba kaman yaran da bane in ka ce mai yaro da zauna nan yaro zai zauna but yanzu ba haka bane amma duk da haka aikin malanta aikin da ina shawon shi har duniya ta tashi ina addu'a in yi aikin nan har Allah ya zo ya kira ni
Allah ya sa yaya kike hada karatu aikin malanta aikin kula da yara marayu aikin koya ma mata da sauran abin nan sana'o'i ga iyali ga mai gida ya kike hadawa
zan ce ba ubangiji ne kawai shine mai dokar shugabanci domin a ta karfi na bazan iya ba a ta iyawa na ma bazan iya ba a sani wa na ma bazan iya ba but sai ta gurin Allah domin na sa zuciya an ce duk abin da ka sa zuciyanka zaka yi zaka iya yi kuma kan da na fada da zu kira ne gare ga Allah in yi abubuwan da ina yi ba ka ba bazan iya ba akwai abubuwa da yawa da bana yi da sauran za su iya su yi kaman so da yawa ba za ki gani a gurin su buki ba domin ina je bazan iya yi abubuwan da ina yi ba so dole ne in hankura wayan su abubuwa da zan so in yi kaman sauran yanwane na but ba wai ba na zuwa ba ina zuwa su buki but ba so da yawa kaman sauran then kaman ranan sat juma ranan sati ranan ladi ba na wasa da wayannan ranaku san samu in shiga kasuwa in yi sumiya duka in samu aji wani lokaci babu wutan lantarki balle kici zaki sa sumiya freezer so a hakan zan yi kokarin je kasuwa ni makayan miya na sai in gaggara in tabbatar na da dadawa gida ina da ko karkashi ko kuka ko bushishin kubewa ko koda mene kayan miya koda barkono ne ko tuma ina tabbatar ina da wayannan ababe a cikin gida so that koda na dawo koda cikin awa daya na riga na hada girki ya nuna kuma akan haka na yi kokari na samu su stove balle yanzu na wani na gawayin nan yana tafiya da su wahala din shine a fara wuta din so wannan na da su kaman biyu a cikin gida ga gas ga kerosene lokacin da yana da sauki sai in hura wuta guda biyu uku a lokaci daya na hada binci kafin gama na riga na gama dafuwa kuma mai gida kuma ubangiji ya bani mai gida ne
amma abinda nake so an tambaya kenan mai gida ya baki goyon baya kenan
ya bani goyon baya sosai yana da ganewa domin in ba mai ganewa ba zai yaddan yi abubuwan da ina yi ba so da yawa baya taba tambaye ni kudin na albashi na ko nawa ne amma ya gaya mu in kin karba albashi ki siya abubuwan da zaki lura da kanki sauran ko kin so ki yi ne aikin da kina yi na amki je ki yi to su kasuwanci ma da ina yi da na bubude nan da nan kaman saloon da kuma gurin dinki Simji Stitches Hair and Nails duk riban da ina samu a gurin duka ina azza a cikin aikin da ina yi kuma ina sadda Oriflame ni brand partner ni wato consultant kenan da Oriflame beauty products ina sadda kayana riban da nayi ko kuma kudin da Oriflame suka biya mu a wata in kai aiki sosai nan biya duk na sa a cikin aikin da ina yi so goyon bayan da na samu daga mai gida kuma bai tsaya haka ba a kullar yomi kullun kowanne wata zai kigan ya dan tura kudi a asusu na yaran sun ji Girl Child Empowerment Initiative don mu samu mu yi rayuwa mu biya ma yaran nan bukata da mun zo mun bude orphanage yaran 20 ne yan mata 20 ne tare da mu a cikin gida kuma bai da sauki ga binci ga kudin makarantar su ga takardu ga uniform ga suturan su kawai na gida da kuma na fita kuma ga maganin yaro yayi ciwo so bai da sauki ga kudin haya na gida din ma don gidan haya ne so da yawa yana bani goyon baya sosai so da yawa zai ce kin gani ki haka kiyata ina bi shawaran so da yawa ina cin nasara ko da yake ba kullun ne zaka ci nasara da shawaran da an bayar ba amma gaskiya yana bani goyon baya da na fara makaranta master's degree nace miki da na san da nayi aiki na ji na karasa biyan kudin makaranta bashin da da yana nan so da na tafi master's degree sai yace kina ta magana makaranta kin ce kin samu kuma kaman kin fara tafiya baki yi tambayan kudin makaranta ba sai nace na biya wai yana ce nayi canjin sunan nace da sunan babanka ne ina amfani da shi wai to ba gidan shi ne zan yi makarantan biya ma kaina ba sai nace to shine sai yazo yace nawa ne sai na cire admission letter din da kudin sai na nuna mishi sai ya doka da receipt da na riga na biya na nuna mishi sai can sai ya transfer mu kudin a asusu na nace a na riga na biya wai sam in sa cikin zuciya na wanda shi ya bani na makarantar ne wanda ni na biya in sa zuciya na wadin ne in yi kudin moto in siya handout in ma akwai handout ko kuma su assignment duk abun da makaranta sun bukata da kuma maya moto in biya bukata so haka nayi so da nazo na fara PhD da na samu admission ne to ga letter ga school fees sai ya ce a kene kina son giji muka yi dariya amma duk da haka ya bani goyon baya ya bani kudin makaranta na biya wani su ma san biya da kaina ina addu'a Allah bani karfi ya taimake ni har in zo kai karshe in soke wannan karatu wani rana a kira ni doctor sai ni goshe zan ji dadi sosai
Mada labin lokaci ya bamu damar ka muku kenan a yau sai ku tare mu mako mai zuwa lokacin da zamu shigo da wani sabon shirin. Ina godiya ta musamman ga wakilanmu Zainab Babaji a Jozea Plateau da Binta Ibrahim a Kaduna sai kuma abokiyar aiki Aisha Mu'azu nan birnin Washington DC da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. A madadin su duka ni Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.